بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيوة تشرين لقاء دوات السرى شكرا تدلو إلى أيه الأربعين hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah al-Mukarrama zuwa garin Madina al-Munawwara, wanda ya daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2019. Zamu daura karatun da muke a wannan masallaci, masallacin da ke karkashin makarantar Nurul Islam da Sarbiyya Tsari, wadda take cikin garin Kaduna State, Nigeria. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, sannan ya sa ya zamana maƙbuli gare shi, kuma ya sanya mu cikin intattu na wannan wata da muke ciki, kuma waɗanda za a karɓi ibadunsu da ayyukansu da baki ɗaya. Idan ba a mance ba, jiya mun tuge ne inda Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. A yau za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ta'muruna an-nasu bil birr. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Arwaito daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wasu daga cikin Yahudawa sun kasance suna umurtan wasu sashi nasu, wato ƴan kusa da su, a ƴan uwansu ta ɓangaren dangantaka da ƴan uwansu ta ɓangaren shayarwa da kuma sarakansu da sauransu, suna umurtan ƴan uwansu da yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna cewa lallai abinda wannan mutumin ya zo, wato suna nufin Annabi kenan, abinda wannan mutumin ya zo da shi, sannan littafin da yake ɗauke da shi gaskiya ne, saboda haka ku ku yi imani da shi. Amma su kuma sai ya kasance ba sa yin imani da Annabi, amma suna umurtan wasu ƴan uwana su da sarakansu a kan su dinga yin imani da Annabi salawatullahi wasalamu alai, amma su kuma karkansu sun ƙi karɓan musulunci, sannan sun ƙi yin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zo da shi. To wannan abin da ke faruwa, sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Shin yanzu ku za ku dinga umurtan wani ɓangare naku a kan su dinga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a, shi ne albirri, ɗa'a da dukkan wasu ayyuka na ƙwarai, kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala ya faɗa a cikin tafsirinsa, yake cewa malamai sun yi ittifaqi, sun yi ijma'i da baki ɗayansu, dukkan kowace ɗa'a ana kiranta albirri, dukkan kowace ɗa'a ana kiranta albirri. Allah yake cewa ta'muruna an-nas, shin yanzu za ku dinga umurtan mutane bil birri, da yin ta'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, da yin ayyuka masu kyau, wa tansawna anfusakum, ku kuma kuna barin kawunan ku, kuna umurtan wasu su yi amma kuma ku ba ku yi? Wannan haka ya dace ake ce ma Yahudawa kenan da ahlul kitab. Afala ta'qilun, shin yanzu ku ba za ku hankalta ba, shin ba za ku fahimci abin da suke cewa kuskure ba ne? Shi ne afala ta'qilun. Malamai, ma'abuta tafsiri sun yi maganganu da dama karkashin wannan aya mai girma. Da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ta'muruna an-nas, wannan tambaya da ake musu ko neman tambaya da istifhami da ake, wato ana inkarin abin da suke yi kenan. Shi yasa suka ce istifhamuna lil-inkar wa tawbih, ana zargin su, ana nuna cewa abin da suke yi baya da kyau. Ya za a yi kukurin da ce ma wasu sun imani da annabi kuma sun imani da abin da ya zo da shi alkur'ani mai girma, amma kuma ku ba za ku yi imani da shi ba. Kun ga wannan yake nuna cewa baya dacewa mutum ya dinga ce ma wanda ya ayyuka masu kyau amma kuma shi baya yin wannan ayyuka, ko kuma ya dinga ce ma wani abu kaza idan ka yi haramun ne baya cancanta ka yi, shi kuma ya je ya aikata wannan abin da yake haramun ɗin. Shi yasa aka ruwaito maganganun malamai wajen guda hudu karkashin albirru a nan, wato da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'muruna an-nasa bil-birri, shin yanzu za ku dinga umurtar mutane da yin da'a? Suka ce wani irin da'a ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi. Aka ruwaito maganganu guda biyu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Maganan farko Abdullahi ibn Abbas yake cewa shine sun kasance suna ce ma ‘yan uwansu su yi imani da littafin At-Taura da kuma shi annabin da ya zo da shi, amma kuma su ba sa yin imani da littafin At-Taura. To zancen farko kenan. Wannan zance kuma yana da ƙarfi sosai, sabida sanadinsa na ibnu Ishaq ne daga Muhammad bin Abi Muhammad daga Sa'id ibn Zubair, shi kuma daga Ikrima shi ya rawaito daga Sa'id ibn Zubair, shi kuma babban tabi'i Sa'id ibn Zubair ya rawaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Sabida haka malaman suke cewa dukkan ruwayoyin da ake rawaitowa daga Abdullahi ibn Abbas sun kasu gida uku, akwai waɗanda suke masu ƙarfi, akwai masu rauni, sannan akwai isnadi wanda yake ake kiransa silsilatul kadi, wato isnadi ne na ƙarya wanda bai tabbata ba daga Abdullahi ibn Abbas. Amma wannan sanadi da na karanto muku, malamai suna cewa jayyidi ne, in dai aka rawaito riwaya daga ibn Abbas da wannan sanadin, to lallai ana kyautata zaton maganar da ya faɗa ɗin tabbas nasu. To a nan Abdullahi ibn Abbas yake cewa sun kasance suna ce ma wasu ‘yan uwana su yi imani da littafin At-Taura, amma kuma su ba sa yin imani da littafin At-Taura, wato su Yahudawa kenan. Sai magana na biyu da aka ruwaito ga Abdullahi ibn Abbas da ya fassara albirru a nan, yake cewa abin da ake nufi da albirru a nan shi ne shiga musulunci, wato a ta'muruna an-nasa bil-birr, su wasu daga cikin Yahudawa sun kasance suna umurnin wani sashi naku da shiga musulunci, su kuma da suke umurtan su ba sa karɓan addinin musulunci, kuma ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam. To wannan zance na biyu bai kai na farko ƙarfi ba da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas, sabida sanadinsa na Bishr ibn Umara, shi kuma ya karɓo daga Abu Rawqin daga Dahha, shi Dahha shi ne ya karɓo daga Abdullahi ibn Abbas. To malamai suke cewa kamar yadda Abu Shuba Muhammad bin Muhammad Abu Shuba ya ishara a littafin su al-Isra'iliyyat, yake cewa idan ya kasance an rawaito mana riwaya daga Abdullahi ibn Abbas wanda ya rawaito riwayar nan mubasharata aka ce Dahha, to a wannan sanadin akwai rauni a ciki. Kamar yadda idan muka ga sanadi na al-Kalbi, shi kuma Kalbi daga Abu Salih, Abu Salih daga Abdullahi ibn Abbas, wannan silsilan ana kiransa silsilatul kadhibi, wato isnadi ne wanda yake na ƙarya. Wannan riwayar in dai aka ganta cewa daga al-Kalbi, shi kuma ya rawaito daga Abu Salih, Abu Salih daga Ibn Abbas, yayin da cikin karanta da littafai na tafsiri za ka dinga ganin wannan sanadi. To idan ka ga wannan sanadi, to lallai ka tabbatar wannan maganar ba ta tabbata ba daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ina fata kana tare da ni. To shi yasa ruwaya ɗin da aka rawaito daga wannan sahabin akwai waɗanda suke ingantattu, sai kashi na biyu masu rauni kamar wannan ruwaya ta Dahha daga Ibn Abbas, sai kashi na uku wanda ƙarya ne, wato an ƙaƙaro ne aka jingina daga Abdullahi ibn Abbas amma shi bai faɗi maganan ba. Kiransa na uku, a zancen kasa da Ibn Da'amatu Sulusi yake cewa waɗanda Allah yake magana da su a wannan aya yana magana da ahlul kitabi wato yahudawa da nasara kristoci duk da yayin magana tana ana magana ne akan yahudawa amma kasa da Ibn Da'amatu Sulusi yake cewa maganar ta game gabaki daya har nasara wato kristoci zance na uku shine abinda ake roito daga Abdul Malik ibn Jurayj wato al-Makki wanda yake da musulmi na Makkah al-Mukarrama shi yake cewa wannan ayan tana magana ne akan ahlul kitab wato yahudawa da kristoci da munafikai ina fata ana tare da ni kristoci da yahudawa da munafikai wannan aya take magana akan su sune Allah subhanahu wataala yake cewa ta'amuruna an-nasa bil-birri shin nan za ku dinga umurtar mutane da aikata abu mai kyau da shiga musulunci da imani da littafin at-taura da imani da al-qur'ani mai girma shi yasa ibnu jarir at-tabari a tafsirin sa yake cewa maganganun nan da muka faɗa guda 4 zuwa 5 abin da yake dacewa duk a fasara ayan da su duk aya tana ɗaukar waɗannan maganganu guda 1 sai mu ce to yanzu ku wani sashi na yahudawa za ku dinga umurtan wasu ɗan uwana su ahlul kitabi ko kristoci ko munafikai su dinga yin imani da annabi kuma su dinga yin imani da addinin musulunci ko kuma su dinga yin imani da at-taura ko al-injila amma ku kuna barin can ku ko ba ku yin imani da waɗannan ababe da ba su ɗaya wannan a hankalci zai hankalci wannan za a iya ɗaukan wannan a hankalci a ce ke ka zo kana umurtan mutane da yin imani amma kai kuma ka ce ba za ka yi imani wannan ai hankali ma ba zai ba da wannan to shine abin da Allah subhanahu wataala ya yi musu magana a nan watansauna anfusakum abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa watansauna anfusakum ku kuna barin kanku akan yin ta'a da yin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tatluna alkitab kuma bayan ku kuna karanta littafi na Allah subhanahu wataala shine wa antum tatluna alkitab bayan ku kuna karanta littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma ko littafin at-taura ko kuma littafin injil shine tatluna alkitab wato taqra'una alkitab kuna karanta shi kuna rera shi sannan bayan haka kuna karanta littafai na tafsiri na shine tatluna alkitab abinda malamai suka yi bayani kenan wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala tafsirin sa yake cewa afala ta'qilun anan wa to afala tafhamun shin yanzu ba za ku fahimci abin da kuke cewa kuskure bane wato daidai take da ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa afala tatumaruna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma aqaluhu a wannan aya min ba'di ma fahimu wato su yahudawa kenan bayan sun fahimce shi sannan kuma sai su dinga canza wani littafi na littafin at-taura shine min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma fahimu to anan afala ta'qilun ana nufin shin ba za ku fahimci abinda kuke yi wato kuskure bane yanda za ku daina yin haka din الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الصعدي الكتاب الثالث تفسير الكريم للرحمن يكي في أولنا آية أن توكد إتا أكان يهودا أما تاقم دكا وصمتا وتوى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يدى متشايف بيان ومن قائدة كما لمن تفسيري إلى أكا توكد آية أكان وصمتا وقانا متاني in dai ba an kayyade su ba to wannan magana tana game dukkan al'umma har al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su shi yasa Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'd yake cewa tabbas wannan aya an saukar da ita akan yahudawa ne amma tana game al'umma gabaki ɗaya sannan bayan haka har wasu hadisi daga Umamata Umamata rahimahullahu ta'ala Allah ya maka rahama ya jikanta yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wato shi umama kenan radiyallahu ta'ala an Allah ya jikanta kuma ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah tsira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ladina ya'muruna an-nasa bil birri lalli wadanda suke umurtan mutane da ta'a da yima Allah biyayya da shiga musulunci da yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin imani da alqur'ani ne girma wa yansawna anfusuhum su kuma suna manta kyawunansu wato su ba sa aikata wannan ababe masu kyau yake cewa ya zurruna qasbahum ko qasbahum fi nari jahannam lalle tamtar suna jan hanjinsu a cikin wutan jahannam fa yuqalu lahu za a ce masu man antum ku suwa ne ne fa yaqulun za su ce ranar tashin alkiyama nahnu alladhina kunna na'muru bil khair lalle mu ne wanda muka kasance muna nima mutane umurni da su aikata ayyuka masu kyau wannan sa an kusana mu kuma muna manta kawunan mu to wannan hadisi a cikin sa akwai rauni saboda akwai a sanadin sa akwai al-Qasi ibn Jahda shi kuma al-Qasi ibn Jahda yana da rauni shi yasa a malamai na hadisi irin su al-Imam Ahmad bin Hanbal da Yahya bin Ma'in suka rauna na wannan wato bawa Allah al-Qasi ibn Jahda amma ma'anar wannan hadisi ingantacce ne wato duk malamin da ya kasance yana cewa mutane su dinga aikata ayyuka na kwarai ko kuma wani da'iya wato mai kira zuwa ga addinin musulunci yana cewa mutane su dinga aikata ayyuka na kwarai su shigo addinin musulunci shi kuma baya aikata wannan duk yanda take ta tawo cewa shi wannan malamin ko komin nufin shi a ilimi ko da a ce wani koji ne a ilimi in dai shi zai dinga ce wa mutane su dinga jin tsoron Allah shi kuma baya jin tsoron Allah to yana cikin tawagan da ranar tashin alkiyama za a sanya su cikin wutar jahannama bayan an sanya su cikin wutar jahannama za a fito musu da hanjinsu suna jan wannan hanjin suna iyo ko suna yawo a cikin ne a cikin wutar jahannama to shi yasa a al'ibra malamai suke cewa abin lura shine ba wai yin ilimi ba mutum ya tara ilimi a shin ilimin da ya tara za a duba yana aiki da wannan karatun ko baya aiki da shi idan baya aiki da wannan karatun to karatun da ya na banza ne ya wahalar da kanshi ne abin ma da kuma alkhairi da zama ya yi gida yana hutawa yana cin abinci shi yanda yake so yana sha ya ci mai alkhairi fiye da wannan wahala ya sha na neman karatu da shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wani ilimi to dole ne ya kasance wato yana aiki da wannan ilimin kamar yadda zai dinga umurtan mutane da yin aiki da wannan karatun to shi ma dole ne wato ya tsaya ya aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi sannan bayan haka suke cewa ba wai wannan ayan akan malamai ba kawai da kuma su du'at masu kira zuwa ga tafarki na Allah subhanahu wataala ta game dukkan wani wanda ya kasance yana kokari wajen nuna mutane gaskiya da kuma nuna mutane wannan abin baya da kyau sannan bayan haka an rawaito hadisi kuma daga Usama bin Zaid bin Haritha wannan babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa shi sahabi ne sannan baban sa sahabi ne sannan kuma kakansa ma sahabi ne wato sahabi dan sahabi jikin sahabi shi Usama bin Zaid ne wannan riwaya ta sa take karfafa riwayar farko ta Abu Umama da muka ce tana da rauni amma ma'ananta tana da inganci to shi wannan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle na ji manzo Allah tsira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yana cewa yuja'u bil rajul yawm al qiyama ba azoda wani mutum ranar tashin alqiyama fayulqa fi nani fi asura shi cikin wuta na jahannam fatanzaliqu bihi aqtabuhu ay hanjin sa gabaki daya a zaro masa hanjin nan waje shi ne fa fatanzaliqu bihi aqtabuhu sai a zaro masa da hanjinsa gabaki daya wato shi wannan mutumin bayan an sanya shi cikin wutar jahannama. Sai yake cewa idan aka ciro masa da hanjin nan nasa gabaki daya fa yaduru bihi, wannan hanjin gabaki daya zai nade sa, wato zai nade shi wannan mutumin hanjin nasa, zai tsubaibaye shi gabaki daya kamar igiya aka sanya masa a dore shi ta ko'ina da wannan hanjin, sai ya dinga iyo cikin wutar jahannama yana kai komai. Malamai suka ce karkashin wannan hadisin, saboda tsananin azaba na wuta, wannan hanjin baya sanin lokacin da zai naɗa kansa da wannan hanjin, yana iyo yana yawo cikin wutar jahannama. Kamar yadda ne, kamar yadda jaki yake yawo da ne da igiya wanda a gefen dutse wanda ake nika da wannan dutsen, ko kuma inji da ake nika shi ba don komai ba, yana fatan samun wannan abin da ake nikawa din. Fayaqulun, sai yan wutan jahannama za su ce ma wannan mutumin, za su ce masa a'a kai alam takunta amurna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, za su ce ma wannan mutumin baka kasance ba a duniya kai kana kiran mu zuwa ga aikata ayyuka masu kyau, wato kana mana wa'azi da nasiha, za su ce ma wannan mutumin kenan. Sai wannan mutumin ya ce na'am, eh haka ne, kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati, na kasance ni ina kiran mutane zuwa ga tsoron Allah, zuwa ga shiga addinin musulunci, zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala da kuma rashin saba masa, amma kuma ni ba na aikata abinda nake kiran zuwa gare shi. Sannan wa anha anil munkar, na kasance ina hani da aikata ababe marasa kyau kamar shan giya, caca, maye, ababe na maye, da kuma a zina da sata da sauransu. Wato sai ce na kasance ina yi ma mutane umarni cewa kada su aikata waɗannan ababe gabaki ɗayan su haramun, idan su aikata za su samu zunubi. Sai ya ce amma ni kuma wa atihi, ni in hana su, bayan na hana su sai kuma in je in dinga aikata waɗannan ababen na haramun, kamar sata da caca da shan giya da zina da sata da sauransu da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce ni sai in je in dinga aikata waɗannan ababe na saban Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tayya ranar tashin alkiyama da wutan jahannama, bayan haka kuma wutan nan za a zalzalo masa da hanjinsa, bayan an zalzalo masa da hanjinsa za a naɗe sa da wannan hanjin, sai ya dinga iyo yana kai komo a cikin wutan jahannama. Sabida ne laifinsa ya kasance yana kiran mutane zuwa ga ɗa'a, shi kuma baya aikata ɗa'a, yana kiran mutane kada ku aikata wannan abin haramun, sai shi kuma ya je ya dinga aikata abin da yake haramun. Shi yasa duk wani wanda ya yi sani, ya yi ilimi, Allah ba shi ilimi, amma baya aiki da wannan ilimin, azabansa ta fi tsanani a kan jahili wanda shi bai ma san wannan abin. Sabida ne shi ya kafirce ma Allah, yana jahudin ilimin da Allah ya ba su, ya shi Allah ya masa ni'ima. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi a kan Banu Isra'il, wato Yahudawa, sabida ne su mutane tare da ilimi, shi ya sa Allah ya fushi da su. Su kuma Kiristoci bata ne akan ni akan jahilci, su suna bauta, suna ga abin da suke daidai ne, alhalin kuma ba daidai ba ne. To wannan hadithin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi. Sannan bayan haka an rawaito daga magabata ire-iren su Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala yake cewa lalle inni la akrahu al-qisas li thalath, wata sa'a za ku gani ba na son yin wa'azi, ba na son yin nasiha, ko ba na son kira zuwa yin aiki na da'awa, sabida dalilai guda uku. Wane ne yake faɗan wannan? Ibrahim an-Nakhai yake cewa lallai ni wata sa'a ba na son yin nasiha ko yin wa'azi sabida dalilai guda uku. Aka ce ma Ibrahim an-Nakhai sabida ni ba ka son yin nasiha, ba ka son kiran mutane zuwa ga nasiha, zuwa ga jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Ibrahim an-Nakhai yake cewa dalilin farko shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun, shi yanzu za ku dinga kiran mutane zuwa ga aikata ayyuka masu kyau, amma kuma ku kana ba ku kawunan ku, sannan kuna karanta littafi kuma Allah subhanahu wa ta'ala fala taqilun, za ku hankalta ba?
yake cewa saboda wannan aya Allah yana zargin waɗanda suke kiran mutane zuwa ga tafarki mai kyau su kuma ba su aikata waɗannan azabai. Ibrahim annabi yake cewa dalili na biyu shine fadan Allah subhanahu wataala kan cikin surat Hud, وما أريد أن أخالفكم على ما إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله كرام الأباري أبونا النبي شعيب يكسر سينا فتى ممجا ننسى. أنا سني إن ساء مكو أكم أبونا لكي حنا كزوى قريش. وتوبانا سوء إن حنا كو أبو سيكمني إن زي أي كتوى النا أبو. وتسيك سنتي مي kamar ina muku wata dabara ne ko wata hikima, ina cewa kada ku aikata abu kaza haramun ne kuma sai ni in je in aikata wannan abu. Annabi Shu'aib yake cewa ni bana so in fada cikin wannan tawaga. Sannan abu na uku, Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke fadan ayyuka ababe wanda ku ba ku aikata ababen da kuke fada? Dan me kuke cewa mutane ku zo ku ji tsoron Allah ko kuma ba ku ji tsoron Allah? Dan me kuke cewa mutane ku je ku dinga yin sallah a cikin lokaci ko kuma ba ku yin sallah a cikin lokacin ta? Dan me kuke cewa mutane kada ku yi tata, kada ku yi tata haramun ne ko kuma ku je kuna aikata tata da kuma yin tata? شين لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللي ياجر وما مون فياجر وما وزع الله سبحانه وتعالى فبنجا أي كتا خوفا أن أي أبا بيوان لكم باقا أي كتا شين كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللي مون فا دا رشن كاو فياجر وما وزع الله سبحانه وتعالى فبنجا فأن أبا بيوان لكم باقا أي كتا to shi yasa Ibrahim baka yake cewa saboda wannan ayoyi guda uku ya kasance wata sani bana san yin nasiha ko bana san yin kira zuwa ga ababe masu kyawu da hannu kuma kan ababe marasa kyau. Sannan arwaito daga Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, Abul Aswad Ad-Du'ali a cikin kasidarsa, kasida wato baitoci da yayi, yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithluhu عار عليك اذا فعلت عظيم. ابو الاسود الدعاء ليك سؤالاتنا عن خلق وساتي المثله كذا وانا بيتي وتشعر من ابو الاسود الدعاء ليك سوى كذا كي هاني اكون مصدق ومرسى شو وتاتي المثله وسيكي كما تلوك بيبقى ايضا سوك ان ابو عار عليك اذا فعلت عظيم اذا انت ايضا ذاك اي وانا ابو الكنيا ني اغريت اشير يوك تيمة متاني كرك ورنجة سنع جنسي kuna tafiya ko kada ku rinda shan abu kuna tafiya ko kuma kada ku rinda yin tata ko kada ku rinda shan giya sai ko da kawai a ji a same ka kumbul gidan giya kana kumfadan giya. Kun ga Abul Aswad Ad-Du'a yake cewa idan mutum ya aikata wannan ai abu ne wanda yake akwai abin kunya a cikin shi, sai za ka ce wa mutane kada su yi wannan kai kuma ka je ka aikata. Sannan ya ci gaba da cewa ibda bi nafsika fanaha an ghayriha, idan kana so ka ce wa mutane ku ji tsoron Allah a ka'ida shi ne mutum ya fara yin kanshi nasiha, wato a ka'ida kafin ma kowane mutum ya fara kiran mutane zuwa ga da'awa ko zuwa ga tsoron Allah shi ya kamata ya fara bin tsoron Allah karan kansa. Abinda Abul Aswad Ad-Du'a yake cewa kenan, yake cewa fa inin tahata anhu anta hakim, idan kai ka fara yi mutum kan nasiha da wa'azi sai kanka din ya gyaru to ka zama mai hikima. Amunaka a wannan lokacin yuqbal in wa'azta wa yuqtada, idan ka kira mutane din yuqbal za a karɓi wannan nasihan da kai, sannan wa yuqtada sai a dinga koyi da kai. Tunda dama ya kamata malami mai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala ya kasance abin koyi, ya kasance kudwa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Al umma ana malamin suka ce shine kudwa, abun koyo. Umma tana zuwa da ma'anoni guda hudu a cikin Al-Qur'ani mai girma, amma anan tana nufin abun koyo. Annabi Ibrahim ya kasance abun koyo. To shi yasa ake so dukkan wani malami ya kasance abun koyo a cikin al'umma. wanda da an ga ɗabi'unsa a ga tsoron Allah tattare da shi, a ga kaman Qur'ani ne yake tafiya a doron ƙasa. Kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha a lokacin da aka tambaye ta, wai me wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna so ki ba mu labari akan Annabi, wane ne Annabi, menene ɗabi'unsa. Sai Aisha ta buɗe baki take cewa kana khuluquhu al-Qur'anul Karim, ɗabi'a Annabi, halaya Annabi. In kana so ka san wane ne Annabi, kawai ka ɗau al-Qur'ani ka fara lalo shi, kana karanta shi daga Fatiha zuwa nan. Idan ka karanta al-Qur'ani, lalle kawai shi ne ɗabi'a na Annabi, ba ma sai ma ka je ka kalle shi. Yasa da ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana ganin shi kawai babu abin da zai tuna ma sai al-Qur'ani ne kawai. Babu abin da zai tuna ma sai Allah subhanahu wataala. Za ka ga cewa kamar Qur'ani ne yake tafiya a doron ka. Wato saboda tsananin aikata ababe da Allah subhanahu wataala ya umarni da su cikin al-Qur'ani ne kawai. To haka ake so a dukkan wani malami ko wani ɗalibi na addinin Musulunci, ko ɗalibi ma na ilimi da baki ɗaya, ana ganin su a ga ilimin tattare da shi. Idan zai yi magana, a ji maganarsa ta sha bambanci da maganar jahilai. Idan zai faɗi magana, a ji alkhairi ne ke fita bakinsa. Kamar yadda Annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma kai kana malami ko kana ɗalibi na ilimi, na ilimin nan na addini ne ko na kimiyya ne ko na fizika ne ko na menene, ana so a gane halayensa ga baki ɗaya, da ɗabi'unsa da shigansa da maganarsa da tafiyarsa ta sha bamban da sauran jahilai. Idan aka taru ana zagin mutane ko ana cin naman mutane ko ana gulma, ana so a ga ɗalibi na ilimi, kuma wannan ilimin ba wai na shari'a ba kawai, da malami ana so a ga shi ya yi shiru, baya shiga cikin cin naman mutane da ake ko zagin mutane da ake ba tare da haƙƙi ba. To shi yasa hatta magana, idan zai yi magana, ba a taɓa jin cewa zagi ya fito a bakinsa. To wannan shi ne mutum, sai a ce mai wannan tsami, kuma shi ne ƙudwa wanda zai zama abin koyi. Shi yasa Abul Aswad Ad-Du'ali yake cewa fa hunaka yuqbal, idan kai ka fara gyara kanka, to yayin da ka zo kai magana, zaka ga maganarka tana tasiri a cikin al'umma. Fa hunaka yuqbal, za a karbi wa'azin ka idan kai wa'azi, wa yuftada, sai a dinga koyi da kai, sannan bayan haka wayan fa at-ta'lim, koyarwan da zaka dinga yi sai yayi amfani. Amma idan ba haka koyarwanka ba ta da amfani.
واستعينوا بالصبر والصلاة ومنها لكبير بسم الله على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Kuringa neman taimako shine ista'inu, kuringa neman taimako bis-sabri da yin haƙuri, was-salati da kuma yin salloli shine as-salah anan. Wa innaha lalle da ita, wasu malamai suka ce wannan dalilin yana koma musalla, wa innaha lalle da ita sallah. Zance na nuna malamai wa innaha lalle ita wannan wasiya da nake maku, la kabiratun, abu ne wanda yake mai girma sosai, shine la kabiratun illa ala al-khashi'in, sai kawai masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Alladheena sunu suwa ma tsora Allah sunu alladheena yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, sunu wanda suke da tabbaci a asalin kalmar dhanna ala rasul, yana zuwa da ma'anan kokunto ihtimal al-amrayn, wa tuqila hata za wa qila ba ma'anan ya ko kuma haka. Amma jamhurin malamai na tafsiri, majority din su suka ce duk inda wannan ta zo a cikin Al-Qur'ani ba wai tana nuna kokonto ba ne, tana nuna yaqini, tana nuna yaqini. Alladheena yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, lalle su ne wanda suke da tabbaci cewa lalle za su haɗu da
ubangijinsu ba za ka ce ba za ka fasara ayan da yabo nuna wai suke kofanci ba idan kai wannan fasaran sai a ce mutum ayayi fambade wato da ya fasara mai kyau ya fasara alqur'ani bayan da malamai suka fasara shi ba ma'abuta tafsiri shine alladhina yadhunnuna lalle wadanda suke da tabbacin cewa mulaqo rabbi la sa'ida ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma rabbi su masu komawa ne gare shi wannan su ne kashin nan masu bin tsoron Allah karkashin wannan ayoyi guda biyu da muka karanta masu girma malamai sun yi tsokaci sosai sun tattauna akan menene Allah yake nufi da wannan ayoyi daga ciki a maganganun da malamai suka yi da Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah lalle ku yi taimako akan yin hakuri wato abin da ake nufi a nan shine lalle mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya masa baiwa na hakuri in dai Allah ya maka baiwa na hakuri to lalle zaka samu cin nasarar rayuwarka gabaki daya ka samu 99% akan nasarar rayuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa innan nasra ma'a sabr lalle haƙaƙin nasara a rayuwa gabaki ɗayanta tana ginuwa ne akan me akan hakuri amma idan mutum bai da hakuri wanda da an mai abu kaje yana magana yana surutu kaman zawo to wannan mutum lalle ku sani a lalle yana da matsala a rayuwarsa yana da matsala a rayuwarsa ba zai taɓa samun nasara a rayuwa ba shi da aje a dawo dole ne sai wata ran wani da gangan ya zo ya saba maka kuma ba wai kamar wani da shi ba haka za ka dinga haɗuwa da tajaro na rayuwa wato za ka dinga haɗuwa da jarabawa ta rayuwa yau ka tashi da kuɗi gobe ka tashi ba ka da komai a aljihunka jibi ka tashi da rashin lafiya kamar za ka mutu jibi kuma ka tashi da ne da ƙoshin lafiya kana jin ƙarfi kamar wani zaki to shi yasa malamai suke cewa hakuri duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi hakuri to ya bashi kaso ne rabo a rayuwarsa shi yasa ya umarni da shi a nan wasta'inu ku dinga neman taimako da hakuri wato ku dinga roƙo Allah subhanahu wataala ya muku hakuri har wai to maganganu guda hudu na malamai na tafsiri karkashin fasara as-sabr anan me Allah yake nufi da wannan aya ko wannan gaba ta aya zance na farko shine suke cewa abinda Allah yake nufi anan shine ku dinga neman taimako da hakuri wato Allah ya azurta ku da hakuri domin ku zartar da alƙawarin da kuka ɗauka da Allah subhanahu wataala na cewa za ku dinga yi masa da'a da biyayya ba za ku dinga saɓa masa ba kamar yadda kuka sani ya ƴan uwa ita da'a idan ba mai hakuri ba babu wanda zai iya juriya a kanta a ce kullum salloli biyar a yini ka dinga zuwa kana aikata su cikin lokaci kana samun damƙe lokacin sanyi ka fito ana bala'in sanyi ka fito da sassafe ka samu sallar asubahi ka samu sahun gaba sannan bayan haka Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ka maida al'amarin nan zuwa gare shi ba tare da canfawa ba ka ce ai wani ne ya masu hili ko makamancin haka waɗannan abubuwa na da'a to lalle ba kowa ba ne zai iya su sai wanda Allah subhanahu wataala ya masa muwafaka wato ya ba shi hakuri to shi yasa malamai suka ce hakuri da ake nufi a nan a Muqatil ibn Hayyan yake cewa ai Allah yana nufi ne ku dinga neman taimakonsa da ya azurta ku da hakuri wajen aikata farillai da ya farlanta muku na salloli da kuma fidda zakka da kuma aikin hajji da sauransu da rashin yin shirka da shi wajen bauta a fasara ta uku shine abinda malamai suke cewa wasu shine ku dinga neman Allah subhanahu wataala ya dinga azurta ku da hakuri domin kada ku dinga saba masa ababe na sha'awa da za ku dinga gani wato wanda a zahiri za ka kamar ababe ne na jin daɗi na horewa kamar caca da shan giya za ku ga suna shan giya sai abin ya burge ka ko kuma a sata ila za ka tashi cikin talauci ba ka da kuɗi ka ga ba mamaki wani ya ba ka amanar kuɗi miliyoyin kuɗi idan nan mutum bai roƙi Allah subhanahu wataala ya masa baiwa hakuri ba liya fincikan wasu miliyoyin da ke gaba da su ko kuma a baka amana na kudi na al'umma idan Allah bai azurta ka da hakuri ba zaka iya gaba da wasu bangare na wannan kudin na al'umma to shi yasa a malamai suke cewa wato as-sabr anan da Allah subhanahu wataala yake yi shine aikata sahu sai mutum ya dinga roƙonsa ya azurta shi da hakuri ta yanda zai dinga aikata ababe na haramun a arwaito daga Mujahid ibn Jabr wato babban tabi'i yake cewa abin da ake nufi da as-sabr anan shine azumi wasta'inu bis-sabr kurin da neman taimako da ne da aikata yin azumi ko da yin azumi suka ce azumi da haƙuri duka akwai kamanceceniya a tsakanin su azumi wanda zai da haƙuri ba zai iya yin azumi ba wanda zai da haƙurin zama da yunwa haƙurin kiyaye sha'awoyi na abinci mai kyau da nama da menene da zai dinga gani da rana kuma matsalar shekar yayin da kake azumi abin ma da kai a rayuwarka ma ba su ma da sha'awar amma kana tashi da azumi za ka ji a duniya kuma ba abin da ke sha'awa irin wannan abu to wanda idan mutum bai hattara ba sai ya je ya ɗau wannan abin ya shiga wani wuri ya ɓoye inda ba wanda yake ganin shi sai ya ci wannan abin ko ya sha wannan abin to shi yasa Mujahid ibn Jabr yake nufi haƙuri nan da Allah yake nufi shi ne azumi yayin da mutum yake azumi ko kuma wanda zai da haƙuri ba zai iya kiyaye sha'awarsa na ne ba na gabansa mace tana wucewa za ku ga hankalinsa ya tashi zai iya shiga maniyyi ko kuma wata ran ya afka ma matansa kuma ya san da cewa haramun amma saboda rashin haƙuri to shi yasa wannan haƙurin Allah subhanahu wataala yake cewa ista'inu bis-sabr kuma jami'a Allah subhanahu wataala ya zarta ku da haƙuri arwaito daga Umar bin Khattab kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito mana yake cewa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu babban khalifan nan na juda kuka sani bayan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Umar bin Khattab yake cewa shi haƙuri ya ga gida ne haƙurin farko shine as-sabr inda al-ma'siya yayin da afan as-sabr inda al-musiba yayin da musiba ta same shi sai yayi haƙuri misali sai kana zaune sai a ce ma ai mahaifiyar ka ta rasu ko ɗanka ya rasu ko kuma mahaifinka ya rasu ko wani abokinka intimate friend ɗinka ya rasu wani abokinka wanda ke kud da ku da shi ya rasu to a nan wanda yake da haƙuri ko Allah ya bayar masa da yawan haƙuri a lokacin abin da zai fara fitowa ba sai shi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma aqada wa lahu ma aata wa kulli shay'in 'indahu bi ajalin musamma kamar yadda annabi ya faɗa shi a kan Umar bin Khattab yake cewa to wannan haƙuri wanda ana kawo masa labarin musiba ta same shi ko wani arziki na ko wani shago na ka ko wata gona ta ka ya taƙo ni ana kawo mutum ba zai yi raki ba ya ihu ya yi kuwa yadda mata suke yi musiba tana samun su za mu ga sun ɗaga mu sun ɗaga murya suna ta kuwa to wannan ba a sa Umar bin Khattab yake cewa haƙurin farko shine haƙuri ya tafi gida biyu haƙurin na farko shine musiba tana samun mutum ya danganta wannan musibar da zuwa wajen Allah subhanahu wataala ya ce darafta sai yake cewa haƙuri na biyu wanda kuma haƙurin da shi ya ci girma shine haƙuri akan aikata ababe waɗanda suke haramu wannan Umar bin Khattab kenan yake faɗa saboda shekan ya ci tasiri a wajen ɗan adam wajen raya masa a zuciyarsa ko raya masa cikin zuciyarsa a kan ya dinga aikata ababe waɗanda suke haramun wato shaitan ya ci cin galaba a wajen ɗan adam wajen yi masa umarni da aikata ababe waɗanda suke haramun to sannan haka aka rawaito wannan zance daga Hasan al-Basri a babban tabi'i rahimahullahu ta'ala sai Allah subhanahu wataala yake cewa was-salati haka ku dinga neman a adadi taimakon Allah subhanahu wataala wajen aikata sallah sai da sallah kamar yadda muka yi bayani ba kowa ba ne za ku ga Allah ya azurta shi da yawaita yin sallah cikin jama'a kuma da yawaita yin sallah a cikin lokaci ibn kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa yake cewa dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya faɗi sanda nan duk da cewa ibadodi suna da yawa amma Allah yake cewa ku dinga neman taimakon sa wajen aikata salloli yake dan ta sallah da ambato ibnu kathir yake cewa al'anna salata akbaru al'auni ala sabati fil amr saboda ita sallah ita ce tafi girma da taimakon dan adam wajen tabbatuwa akan addinin musulunci kuma sallah ita ce tabbatar ma mutum da imani yake cewa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle ita sallah tanha 'anil fahsha'i tana hana akan aikata ababen alfasha marasa cewa yuntari da masu muni wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi wato duk yanda mutum yake saba masa yake zuwi in dai zai dawama yana zuwa yana yin sallah a kan lokacin ta kuma cikin jama'a kuma da ikhlasi ni domin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai birni ya ba a ce kai wannan ai ruwa ne ba ta rakin sallah in dai ba da wannan manufar yake ba domin a dinga yi a dinga yabansa ko makamancin haka in dai kun da Allah yake to duk laifin da yake aikatawa nufa insha Allah ta'ala a kwana a tashi za ku ga ya daina wannan ayyuka na safan Allah subhanahu wa ta'ala marasa kyau za ku ga ya dawo a kan saiti za ku ga rayuwarsa ta dawo a kan saiti in dai yana aikata sallah shi ne abin da ibnu kathir yake nufi karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hana akan alfasha da aikata ababe marasa kyau sannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta da gare shi wanda Abu Dawud ya shiga shi a sunan nasa hadisin Hudhaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idha hazabahu amrun faza'a ila salati ko faza'a ila salati yayin da aka zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani al'amari mai muhimmanci shine idha hazabahu amrun al'amari mai muhimmanci abinda yake fara tashi yayi shine sallah misali aka kawo maka bishara cewa ai gashi kaza kaza an yi mai wani abu ko an samu cin nasara a musulmi sun samu cin nasara ko makamancin haka abinda annabi yake fara yi shine ya tashi ya sallah ko kuma a zo masa da labari na abu wanda yake mai muni sosai misali a zo masa da labarin mutuwa wani ya mutu ko kuma an kashe wani ko makamancin haka ko kuma wani abu mai girma mai damuwa idan ya samu annabi a al'ada annabi wani abu mai damuwa idan ya same shi sai ya tashi ya sallah raka'a idan kuma lokacin farilla ne sai ya tashi ya wannan sallah ta farilla to wannan sunna ana so kowa ya dinga koyi da ita sunna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da kai kunci tashi da cikin kunci a rayuwar ka karasa menene yake ma dadi ta ji duniyar gaba ɗaya ba ta ma dadi tana shiga cikin wannan halin kawai sai ta dauko ta kai alwalanka yake sallah raka'a insha Allah ta'ala za ka yi damuwan nan da yake damun ka cikin zuciyarka Allah ya bayyana maka ko kuma kana zaune sai a baka labari ai shagon ka ya kone ko gonan ka ya kone ko kuma an face ma mota ko mashin ɗinka to a lokacin kowane mutum sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya tashi yi sallah raka'a insha Allah za ka ga Allah ya awwaba ma da abin da ya ci wannan alkhairi za ka ga Allah ya musanya ma da abin da ya ci wannan alkhairi ko kuma a kawo ma labarin mutuwa ko makamancin haka wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a sunan Abi Dawud دائما اذا حزبه امر فقضى الى الصلاه وفضى الى الصلاه فيه تاشي يسمى حكى النبي كنت ينهي ثم ارويته دغا عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا كف وترا ان عبد الله ابن عباس ومن صحابين ينا تفيا يا اي تفيا ينا سكن تفيا سي اكا كاو مكا لاباري شيوا وان دان كون سيارس عبد الله ابن عباس ينا حادي نتفيا aka kawo masa labari cewa wani dan uwansa ya rasu ana kawo masa wannan labari sai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya sunfi yadda taguwar sun san mutanen da ba su da jirage ba su da motoci ba su da mashin jiragen su ne rakumus kamar yadda yanzu muke hawa jirgi cikin awa biyar sai magana a Saudi Arabia su idan suka tashi aikin haji haka suke tafiya akan dawakai da kuma rakun duba ku ga imani na da kuma san ta'a ga Allah subhanahu wataala za su yi rihla tun daga nan su ce da Misra su ce da Sudan su ce da Yaman har su shiga Saudi Arabia ba duk komai ba sai dun aikin haji shi yasa idan ka je Saudi Arabia ka dace akwai su tari na asali na da wanda sun je aikin haji ne da suka lanta ta hanyar raqum su idawo ba wai tukarin da suke zuwa yanzu saboda neman kuɗi ba haka wasu mutane a Sudan akwai anguwa ne zaman can ana kiran ta Infar da Mayo waɗannan anguwoyin guda dukkan su ƴan Najeriya da cikin su ana tura su kai kamar tana cikin kuma tana Najeriya aka ce waɗannan bayan Allah asalin su kwaɗayin aikin haji da neman lada na aikin haji ya ci da su tun daga nan Najeriya suka tafi wasu a ƙasa wasu a kan jakuna wasu a kan dawakai wasu a kan raƙumi suna zuwa sai guzurin su yanke musu a kafin Sudan sai suka tsaya ne suka ci gaba da rayuwarsu to haka mutanen da suka kasance suna tafiya amma mu yanzu Allah subhanahu wataala ya hore mana komai na sauk ababe wanda za mu bauta masa amma kuma bautar ta kasance ne ba a yi masa sai ka sa wanda ga hanyoyi na bauta da neman karatu tana zaune za ka nemi karatu amma ne ƙoƙarin da ishtihadin babu to ku duba babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya a kan raƙum kawo masa labari wani ɗan'uwan sa ya musu ana kawo masa labari yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya sunkuyar da raƙumarsa yana sunkuyar da raƙumansa sai ya salla raka'o'i guda biyu yana salla raka'o'i guda biyu sai ya tashi ya ci gaba da tafiyarsa sai ya dinganana ta wannan ayan da muke a kanta wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Abdullahi ibn Abbas ne tunana ta wannan aya yana tunana wato abinda yake mana ishara zuwa gare shi shine Allah subhanahu wataala yana cewa duk musulman da zaka same ka kai hakuri ka nemi taimakon sa da hakuri was-sala sannan kuma bayan haka kake sallah insha Allah idan kai waɗannan matakan Allah zai yaye maka wannan musiba wa inna alaka jiratu illa 'alal khashi'in Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala wanda shine abinda ibn Jarir al-Tabari ya rinjaya cewa wa innaha lakabira lalle sallah tana da nauyi sosai inda alam kashin sai dai akan masu jin tsoron Allah kashin ana wasu mara suka ce masu jin tsoron Allah wasu suka ce a wanda suke da tawazu wasu suke kaskantar da kansu yayin da suke sallah shine wa inna lalle ita sallah tana da girma inda alam kashin sai dai masu kaskantar da kai wanda ba su da girman kai su ne za ku ga suna yawaita sallah cikin lokaci kuma suna aikata ta wasu suka ce kuma a'a al-khashi'in anan sune musaddiquna bima anzala Allahu azza wa jalla ala Muhammad wato inna lalle sallah la kabiratun tana da karshi tana da girma illa al-khashi'in sai akan musulmai sun su ta farza ta sallah tana da nauyi a gare su sallah tana musu nauyi akan su saka asiyita haka munafiqai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wan tashi na salloli musamman sallah asubahi da sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana da nauyi akan munafiqai shi yasa dukkan da kaga sallar isha da sallar asubahi suna yawan mutu ko kuma za a kira sallar asuba ko ya ci gaba da bacci kamar ma bai kira sallar ko kuma lokacin sallar isha ta yi kawai sai ya tsaya a daba yana ta suna ta shira da mutane ba ruwan sa da sallar to malamai suka ce ko annabi yake sallallahu alaihi wasallam lalle wannan alama ne na alamun cewa wannan mutum munafiki da munafikin mutum zaka ga sallar isha'i da sallar asubahi suna yawan mutum ne to kuma waɗanda suke munafiki ma kufrun akbar wato munafiki ne girma babban wanda kamar yadda na muku bayani munafiki ya kashi gida ne akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asghar nifaqul akbar wanda shine kafirci wanda shi a zuciyar sa kafirci ne amma yana bayyana ma mutane ne cewa shi musulmi ne to irin waɗannan mutanen suna cikin wanda Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiin lalle sallah tana da nauyi akan su illa alal khashiin sai waɗanda suke musulmi su irin wannan tawaga na munafikan su kafirai ne wato su ma kankan sallah tana musu wahala da ƙarshe Allah ya ce cewa su suwa ne masu bin tsoron sa Allah ne ya nuna wanda suke sansancewa wanda suke da yaƙinin cewa mulaqu rabbihim za ta tada ubangijinsu wato daidai take wannan ayar da fara Allah subhanahu wataala inni barantu anni mulaqi hisabi lalle ni ina da tabbacin cewa zan haɗu da hisabi kuma su waɗannan masu imanin suna da tabbacin cewa za su haɗu da ubangijinsu kamar yadda Allah ya ba mu labari a farkon suratul baqara والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لذلك سنة يقين ذات حفظ الله رانا تاشا القيامة ثم سنة قلت سوى سنة إيمان درانا تاشا القيامة سنة وبالآخرة هم يوقنون ولما سنة صلى باتا نصر حلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم والذين تبت سوى لا فائدة وهم يبنسوا suna aikata ayyuka masu kyau sun imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka sun imani da littafin da ya zo da shi wa annahum ilayhi raji'un sannan baya da kuma suna sanin cewa gare shi za a koma da su ga baki ɗayansu sannan gare shi ne ayyukan da suke masu kyau za a mai da su ya ba su lada a kan su wanda kuma suke kuskure ya masa alƙali su kai wannan ina ga za mu yi tsaya a nan saboda wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai ba mu yaran sa kuma ya sa mai albarka wanda kuma ke kusuri ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.